أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوديا فتقدك الله سبحانه
وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم.
إمام الطحاوي inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na 24 a cikin wannan littafi. A sati da ya gabata mun tsaya a inda malam yake mana magana akan wani bangare na aqida ta ahlus sunna wal jama'a, cewa a yi ma shugabanni biyayya matakal ba su yi umarni da aikata sabon Allah ba. Dukkan shugaba yana da haƙƙi akan mabiyan shi, akan su mishi biyayya, su mishi da'a, in dai akan abubuwa ne na duniya ne yau da gobe. Amma idan ya kasance sabon Allah ne, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, babu da'a ga halitta a lokacin ko a daidai lokacin da za a saba ma mahalicci. Sai malam ya ci gaba da cewa daga cikin aqida ta mu qawluhu wa nu'minu bil kiramil katibin fa inna allaha qad ja'alahum alaina hafizin. Daga cikin aqidan mu mun yi imani da al kiram al katibin, wasu bayan Allah masu karamci wa'inda suke rubuta ayyukanmu na lada da na zunubi. Fa inna allaha qad ja'alahum alaina hafizin, Allah madaukakin sarki ya sanya su a gare mu, kuma suna masu kiyayewa akan dukkan abin da muke karantawa. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a cikin suratul infitar, wa inna alaykum lahafizin kiraman katibi ya'lamuna ma taf'alun. Su wa'innan mala'ikai Allah madaukakin sarki ya sanya su a gare mu, suna masu rubuta dukkan abin da muke aikatawa. Ya'lamuna ma taf'alun, kuma wa'innan mala'ikai da Allah sanya a gare mu sun san dukkan abin da muke aikatawa. Hakanan a cikin suratul Qaf Allah madaukakin sarki ke cewa idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Hakika akwai masu dauko dukkan abin da muke aikatawa bangare na dama da kuma bangare na hagu. Hakanan yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibul 'atid, mutum ba zai faɗi magana ko guda ba face akwai mai tsaro wanda yana nan surbayyan ne namu, yana kokarin rubuta dukkan abin da muke aikatawa. Haka nan Allah ke cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, sai ce inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lahu mu'aqibat, akwai wasu mu'aqibai kenan, akwai wasu masu tsaro, min bayni yadayhi wa min khalfi, suna gaba suna baya suna bangare na ko ina na mutum, yahfazunahu min amrillah, suna kiyaye dukkan abin da mutum yake aikatawa da umarni na Allah. Haka ne yake cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Shin suna tsammani ne wanda suka kafirce, annala nasma'u sirrahum wa najwahum, cewa mu ba mu san ba abin da suke aikatawa a sirce da wanda suke aikatawa a bayyane? Bala, ku saurara, tabbas wa rusuluna ladayhim yaktubun, hakika akwai manzanninmu su ne mala'ikai wannan kiraman katibi, suna nan suna rubuta dukkan abin da muke aikatawa. Allah yake cewa hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, haka ne yake cewa inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Allah madaukakin sarki a cikin wayannan ayoyi baki da yana nuna mana cewa dukkan abin da mutum yake aikatawa, to akwai masu gadi suna nan wanda mutsinka sun rubuta, maganar ka harafi guda sun rubuta na alkhairi ne ko kuma na sharri. Hadisi ya tabbata, manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yata'aqabuna fihim mala'ikatu bil-layli wa mala'ikatu bin-nahar, akwai masu permanence a tare da mutum, mala'ikai na dare da mala'ikai na rana. Wa yajtami'una fi salati as-subhi wa salati al-'asr, wasu su zo lokacin sallar la'asar su tahi, wasu su zo a wannan lokaci lokacin asuba su tahi, wasu kuma su sauko lokacin asuba su dauki aiki. Fa yas'ud ilayhi alladhina kanu fikum fa yas'aluhum wallahu a'lam bihim, wa inda suke tare da mu a lokacin da suka zo wajen mutun sallar asuba zuwa sallar la'asar, idan sun koma wajen Ubangiji Allah ya san abin da muke aikata tun kafin su je, sai ya tambaye su kaifa taraktum ibadi, yaya kuka bar bayina, da kuka bar su me suke aikatawa? Fa yaquluna, sai su ce ataynahum wa hum yusallun, lokacin da muka isko su lokacin asuba suna salla. Kaga wannan daga cikin fadala ta yin sallar asuba a cikin jami'i, kayi kokari duk yanda za a yi ka huto sallar asuba. Mala'ikai lokacin da suke zauwa za su je su maka shaida cewa sun ganka lokacin sallar asuba, idan kuma za su tafi hallau suna nan za ka yi sallar ta al'asar. Hafizu ala salawat, yace wassalatul wusta wa qumu lillahi qanitin, ku kiyaye salloli baki daya kuma ku tsaya da kyau ku kiyaye sallar ta al'asar. Kenan kaga wani ya nuna maka muhimmancin sallar ta al'asar da muhimmancin sallar na asuba, ba dan sauran ba su da muhimmanci ba. Mala'ikai za su zo lokacin asuba, lokacin la'asar suna tare da ku, lokacin nan kuma za su koma, wasu za su sauko. Idan Allah ya tambaye su, sai su ce mun same su suna yin sallah ko mun bar su hallo suna yin sallah. Kenan lokacin zawwarsu asuba kana sallah, lokacin tahiyyatu la'asar hallo kana sallah. Wa faraqnahum hum yusallu, kaga wannan madalla da irin wannan shaida da za a maka cewa an same ka kana sallah kuma an barka kana sallah. Haka nan a wata ruwaya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma'akum man la yufariqukum illa inda al-khala'i wa inda al-jima', manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa haqiqa tabbas a tare da ku akwai wa'inda ba sa rabuwa da ku sai lokacin za ku shiga cikin bayan bandaki, ko lokacin da kuke ganawa da iyalanku a lokacin nan suna dakatawa, amma ku ne su suna tare da ku. Shi yasa aka karhanta yin magana a cikin bandaki, a karhanta yin magana mutum ya ringa magana alhali yana cikin dush, an hana aikata irin wannan saboda mala'ikai suna bakin kohu suna jiran ka huto. Idan sun kai magana sai su san wannan ka kare ne su same ka alhali su an hana su su yi wannan din. Yace fastahyuhum wa akramuhum, aka ce musu ku ringa jin kunyar su kuma ku karrama su. Kenan a lokacin da suka shiga bayan daki ku ringa jin kunyar su, a lokacin da suke gana da iyalansu hallo ku ringa karrama su. Jaa fi tafsir ita ithnani an al-yamin wa an al-shimal yaktuban al-a'mal, sahibu al-yamin yaktubu al-hasanat wa sahibu al-shimal yaktubu sayyi'at. Wa'innan ayoyi da hadisai da muka karanta suna tabbatar mana da cewa mutum yana tare da mala'ikai guda biyu ko da yaushe, wanda yake bangaren dama yana rubuta ayyukanka na alkhairi, wanda yake bangaren hagun shi kuma yana rubuta dukkan ayyukan da kake aikata na sabo. وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه da wasu mala'ikai guda biyu hallau suna kokarin kiyaye ka suna gadin ka wahid min wara'ihi wa wahid amamahu dai a gaban ka dai a bayan ka kenan ka ga mala'ikai biyu hagum da dama kuma ga wasu mala'ikai gaba da baya hakka ke tafiya ko da shi fa huwa baina arba'ati mala'ikin bin nahar wa arba'atun akharin bil layl mutun yana tare da mala'ikai guda hudu da rana yana tare da wasu guda hudu Allah da dare hafizani wa katibani suna kiyaye ka kuma Allah suna rubuta ayyukan da kake aikatawa a lokacin da wani al'amari na Ubangiji zai tabbata akan ka wannan ba sa ciki idan Allah kaddara wani abu zai same ka wa'annan mu da suke kiyaye kan wannan suke gadin ka sai su gunsa saboda wannan al'amari na Allah wata jarabawa ce tazo wanda wannan jarabawa ana jarabta ka ne a gani ya zaka yi idan haka ta faru ko kuma za a ma wani abu zai same ka ya kasance kafara ne a tare da kai Imam Muslim da Imam Ahmad sun rawaito hadisi daga Abdullah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma minkum min ahadin illa wa qad wujila bihi qalinahu min aljin babu ɗaya daga cikin ku sai an mallaka mishi wani abokin yawo wani abokin zama daga cikin aljannai wa qarinuhu min almala'ika da kuma hallau abokin zama daga cikin mala'ikai haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari qalu wa iyyaka ya rasulullah sahabbai suke tambaya har kai ya ma'aikin Allah kana da irin wannan kana da wannan aljanni kuma kana da wannan mala'ika sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'am wa iyyaka hanni lakin Allah adani alaihi fa aslama sai dai ni Allah ya taimake ni sai musulunta kenan kaga da nawa da naka su bi sallama ba duk da cewa malamai a cikin sharhin wannan hadisi ta saka ba musulunta bace aljannin yayi shaytanin yayi tsoro shi shaytani baya musulunta a sallamawa ne cewa ba shi da rabo a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai mu a wajen mu yana da wannan rabo zai ringa samu ayyuka na banza lokaci zuwa lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala ya amurani illa bi khair baya iya sani yin wani abu sai dai abin da ya kasance abu ne na alheri ya tabbata a cikin hadisi daban-daban kamar yadda ya gabata cewa kenan mala'ikai hanniya ka suna gani hanniya ta mutum suna kallo hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki yake ce ma mala'ikai idza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha alayhi idan bawa na ya nufaci yin wani aiki na sabo fala taktubuha alayhi kada ku rubuta fa in amilaha faktubuha alayhi sayyi'atan idan kuma yaje aikata wannan aiki na sabo to ku rubuta min zunubi guda wa idza hamma 'abdi bi hasanatin falam ya'maluha faktubuha lahu hasana idan kuma bawa na yayi niyyar yin aiki na alkhairi sai wani mana wani abu ya hana shi aikata wannan aiki to ka rubuta mashi lada idan kai niyya zaka yi kaza na alkhairi ko zaka bada wata sadaka ko zaka bada zaka yi wani alkhairi dai ko zaka je wurin karatu ko zaka yi kaza sai kasance wani abu uzuri ya gitto wanda babu yanda zaka yi wannan abin baiwa ka yi shi to kai sai kana da lada a wajen Allah subhanahu wataala an rubuta maka lada guda kaga madalla da aikata da niyya ta gani yace fa in amilaha idan ya aikata ta faktubuha asharan to ladan ba guda za ku rubuta mishi ba ku rubuta mishi lada goma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai mala'ikai su ce zaka abdun yuridu an ya'mala sayya ya Allah shi wancan fa ya nufaci aikata aiki na banza kuma yaya za mu ki rubuta mishi komi sai Allah yake cewa irkubuhu fa in amalaha faktubuha bimithliha kulunka bibiye shi sai in ya aikata to kan za ku rubuta mishi wa in tarakaha faktubuha lahu hasan kai idan ma ya fasa yayi niyya ya je aikata sako sai ce kai wannan wa zunubi zan samu kawai bari in bari barin wannan da yake tsaye ladan Allah zai bashi Allah ya ji an rubuta mashi ladan ta innama tarakaha min jara'i wannan hadisi ne ingantacce Imam Muslim ya rubuto shi kenan anan mu zamu fa'idanta shine mala'ikan wannan da suke tare da mu ba wai ayyukanmu na hili bane kadai suka sani a'a Allah ya ba su dama su san niyoyin mu ma da suke zuciya niyan mu da muke yi ta aikata abu sun san me muka fata da yinta idan mun yi ta da niyya mai kyau misali ya kasance aiki ne na alkhairi sai kasance niyan mu ba niyya bace ta kirki akwai riya a cikin niyya za su rubuta kuma su tabbatar ma cewa wannan ni kai riya kuma sai an zo kiyama ga aikin amma kuma su mala'ikan sun san cewa lokacin za ka aikata kai ne dan a gani ko kai ne dan a fada dan haka baka da lada sai zama aiki ne haba an masura idan kuma ka nufa ci aiki ai aikata sabo sai ka fasa saboda Allah to wannan aikin da ka aikata ka ai fasa wanda kai Allah zai baka lada dalilin wannan niyya taka ta kinyi saboda Allah subhanahu wataala sai ma ne ci gaba da cewa wa nu'minu bi malakil maut hakanan daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa sun yi imani cewa lalle akwai mala'ikan mutuwa kamar yanda Allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin alqur'ani a wurare daban-daban inda yake cewa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kace musu wanda yake daukar ransu wanda yake kashe su malakul maut shine mala'ikan mutuwa alladhi wukila bikum wanda aka wakkala shi akan wannan aiki na daukar rai thumma ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ubangijinku za ku koma baki daya haka ne yake cewa a cikin suratul an'am hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun idan lokacin mutuwar ɗayanku ya zo tawaffathu rusuluna sai mala'ikanmu su za su ɗauki ranshi su ne za su kashe shi Allahu yatawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allahu yatawaffa al-anfus hina mautaha Allah shi yake kashe rai a lokacin mutuwarta qul lan yanfa'akum al-firar in farartum min al-maut aw al-qatl fa idhan la tumatta'una illa qalila qul lan yanfa'akum al-firar ba gudun da za ku ringa yi na mutuwa ku ringa guje mata ku ringa kokarin kode wa shukuna kiyayewa kanku mutu to wannan bai amfanar da ku da komai qul lan yanfa'akum al-firar in farartum min al-maut aw al-qatl duk gudun da za ku ma mutuwa ko yaki fa idhan la tumatta'una illa qalila ku sani rayuwar da za ku yi jin dadin da za ku yi zaman da za ku yi a duniya dan kalilan ne shi yasa manzon rahma sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun fi dunya ka'abir sabil ka zama a duniya kamar mai tahiya ne yana tahiya ya bude itace ya ce bare zamna ya huta ya wuce idan ka zamna ka huta huta za ka to haka duniya ka zo jimne ka zaka ka dan ka wuce zuwa lahira inda kowa zai hadu kuma inda za a yi rayuwa ta hal abada malaike cewa saboda shi mala'ikan mutuwa Allah ya dora musu aiki da daukar ran mutum wastikhrajuha Allah ya dora musu daukar ran mutum ya hudda rai idan ya hudda sai mala'ikan rahama su zo su dauka idan na kirki ne kai idan kuma na banza ne mala'ikan azaba sai su dauka su tsere shi su ce wannan namu ne sai su dauki wannan ran naka in na kirki ne kai su kashi cikin rahama ubangiji su kashi cikin ni'ima idan kuma na banza ne su kashi cikin azaba ta Allah Allah kiyaye malaike cewa anan malumai suke ikhtilafi akan wai menene ran malamin da ake tattaunawa tsakanin malamai kahin nan mai sunan mala'ikan mutuwa malakul maut azra'il wannan hausa ce a ce asrafil eh asrafil ba shine mala'ikan mutuwa shi ke daukar rai shi ma a ranar kiyama Allah zai ce mishi kai ma dauki naka shi ma fuddar ma kanshi da kanshi sai kowa ya mutu sai Allah ya ce limanil mulkul yau sai kowa shi yau mulkin nawaye waye mai mulki a yau kowa babu kowa ya mutu sai Allah ba kanshi amsa ya ce lillahi wahidil qahar mulkin na Allah shi kadai wannan mala'ika an rawaito ya zo a cikin Ibn Kathir ya kasance yana kai ma mala'ika yana kai ma annaba ziyara ya taba zuwa wajen annabi Musa yake ce ma annabi Musa ni mai wani na zo in ɗauki ranka kawai zan waye buga mai gida yana fitowa yace ni mala'ikan mutuwa na zo in ɗauki ranka annabi Musa kawai ya buge shi aka ce mare shi da ya mare shi har sai da idan shi inda a siffa ta mutum ya zo mishi har sai da idan shi ya tsiyare idan shi guda annabi Musa ya taɓa bugun mutum ya mutu yana da ƙarfi sosai irin da ƙarfi na annabta wanda Allah ya ba su sai ya koma wajen Allah ya ce ya Allah wanda ka tura an ɗaukar ranshi ga abin da ya faru sai yake cewa in mutuwa ce baya so a ce mishi ya je ya ɗora hannun shi a jikin marage adadin gashin da ya taɓa wannan adadin zai yi na shekaru a duniya yanzu da mala'ikan ya dawo sai ya gaya mai wannan saƙo to a lokacin nan sai ya tabbatar da cewa lalle wannan mala'ika Allah ya turo shi ɗaukar ranshi sai a lokacin nan ya ce idan na yi waɗannan adadin shekarun shin za a sake wari na an rayu ya ce a lokaci kawai ya yi tafiya da ke ce to don haka kawai gara a ta himmatun yansu haka annabi Adam lokacin da Allah ya nuna mishi halittun duniya baki ɗaya sai ya ga wani daga cikin bayan Allah yana haske wani rai tana haske sai tambaya wane ne wannan sai aka ce mai annabin Allah ne Dawud sunan shi sai ce a cikin shekaru na a ƙara mai shekara 50 ko 60 aka yi kisa shikenan aka ce to shikenan ta ɗauka aka ƙara mai a cikin shekarun shi annabin Allah sai da lokacin rasuwar shi aka zo ɗaukar ran shi sai ce a ni da aka ce shekara kaza zan yi a duniya yaya yanzu a zo ai saura kaza mala'ikan mutuwa suke tattauna da shi sai aka ce kai da ka ɗauka ka ba mala'ika ba ɗaya daga cikin bayan Allah annabi Dawud shi har ya mace tunda ka riga ka ba da dole ɗaukar ranka za a kai ma haka nan mala'ikan mutuwa ya taɓa kai ma Suleiman alaihi salam ziyara da ya zo wajen annabi Suleiman suka tattauna suka yi hira ya tashi zai tafi sai ya juya sai ya ga wani daga cikin fada na Suleiman a zamani sai ya juyo yake kallon shi kuma kallo ya ƙura mai ido haka nan sai ya tashi ta sai shi wani ba Allah yake tambaya wai wane ne bakon nan sai kallo na yake ni kuma ban san shi ba bai san ba amma ina mun kallon kamar ya sani annabi Suleiman ya ce kallon ka yace mala'ikan mutuwa ne sai mala'ikan mutuwa ke kallo na haka to bana zauna a garin nan mutum da dawowa zai alamun wannan dawowa zai dauki rai don haka a hujjan da garin nan bana zauna a nan yake annabi Suleiman Allah ya bashi halittu masu gaugawa aljannai da kuma iska suna mai hidima aka ɗauki wannan bawan Allah aka shi can wata ƙasa aka ajiye shi ƙasan wata itace sai wata rana mala'ikan mutuwa ya dawo sai annabi Suleiman yake ce mishi yaya za ka ringa tsoratar da talakawa na wannan da ka zo kana kallon wani bawan Allah ya rikice har ya ce mu hudda shi ma da garin muka ɗauke shi aka hudda shi da gari sai ce a kallon da nake mishi mamaki ne nake ce mun akai in na huta daga wajenka in je waje kaza yana can ɗauki ran shi in huce kuma da naje wurin da iske shi na rasa maya akai ya ce shi tsorata ya ce akai shi ta to kaga ikon Allah kaga wannan yana nuna maka mala'ika asrafil tabbas akwai shi kamar yadda ma da ya ce wa nu'minu bi malakil maut, muna imani da mala'ikan mutuwa. Wayannan athar din suna nuna maka cewa lalle tabbas akwai shi, kuma ya ma ziyarci wasu daga cikin annabawa da Allah subhanahu wata'ala, kuma hakirin wannan muhawara ta ringa faruwa tsakaninsu, kuma dukkan wanda kaga ya mutu to mala'ikan mutuwa ne ziyarce shi ya tafi da shi. To mu komo tattauna ta malamai da suke yi akan wai menene rai na mutum, menene rai na mutum, shin rai wani bangare na jiki ko kuma jikin mutum daban, ran mutum daban. Anan tattaunawa da suka yi kamar mahallu shahid, shi rai wani abu ne daban mai zaman kanshi, jikin mutum wani abu ne daban mai zaman kanshi. Kamar yadda wasu falasifa suke bambantawa, suna cewa mutum ya meke da suna an yi kwamfozon mutum da abubuwa guda uku ne, akwai ruhi na mutum, akwai nafs ta mutum, akwai ruhi na mutum, akwai rai na mutum, akwai jiki na mutum, akwai gangar jiki wadda musi kaɗan daga an binne kai bayan shekara guda an zo wurin tana yawa ba a samu komai ba sai ƙasa. To nan suke cewa idan mutum ya mutu za a ɗauki ran shi, shi ruhi iya share daban, iya alam na arwah, wata duniya ce ta rayuka, ita kuma nafs kenan, nafs ta mutum rai, ita kuma idan ta kirkice tana aljanna, idan ta banza ce tana wuta. Shi kuma jikin mutum tunda dama asalin shi daga ƙasa aka yi shi, idan an binne shi idan ka zo bayan shekaru sai ka isko ya ƙasa ta gama da ruwarta. Shi ne Allah yake cewa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, da ƙasa aka halicce ku, cikin ta za a maida ku kuma daga cikin ta za a fito. To shi rai Allah madaukakin sarki a wurare daban-daban ya ambaci rai da sifa daban-daban. A wata aya Allah yake cewa innan nafsa la'ammaratun bisu, lalle rai ta kasance mai umarni da aikata aikin banza. A wata aya Allah yake cewa la uqsimu bin nafsin lawwama, nafsin lawwama ita ce rai wanda ta yi imani da Allah, idan imaninta ya kai wani matsayi sai ta kai mataki inda Allah ke cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ya ke rai wadda ke kasance wadda ta kasance cikin nutsuwa, cikin aminci, saboda imaninta ya kai matakin imanin akbar. Kenan idan rai ta yi imani da Allah ta musulunta ita ce ake cewa nafsul lawwama, idan kuma ta kai matuƙa wajen jin tsoron Allah sai ta zama nafsul mutma'inna, idan kuma nafsu ce maras kirki ita ce ake cewa an-nafsul ammara bis-su'i. Shine Allah yake cewa wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i. Shi kuma ruhi menene ruhi? Anan kowa ya yi kokarin ya bada nashi, amma inda muka tsaya a inda manzo sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ya tsaya, Yahudawa suka isko manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce wai menene ruhi, wai neman kuri da manzo sallallahu alaihi wasallam ne ake, wai me rai, babu likitin da zai gaya ma me rai, babu wani afare da ya taba ganin me rai. Kamar yadda ka san koda a cikin mutum anta hanci ido wannan duka abubuwa ne, to babu wanda ya san menene rai, wanda ya taba ganin shi. Suka zo suka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam wai me rai, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce su sai Allah ya sauko aya yas'alunaka anir ruh, suna tambayarka akan me rai, Allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce musu qulir ruh, ka ce musu shi rai min amri rabbi, al'amari ne na ubangiji da wa ma utitum min al'ilmi illa qalila, ku sani cewa ilimin da kuke takama da shi dan kadan ne aka bawo. Yau suna kokarin su kera komi Allah ya ba su ilimi walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin Allah ya cewa mun zabe su akan dukkanin duniya mun zabe su a wajen ilimin su an ba su ilimi nasaru da yahudawa wannan laji da lafi sun kai matuka suna da ilimi ko me yake gani suna iya kiran wani abu amma duk dai abubuwan sun yi kadan su yi kiran rai wannan abu ya gagare su nema ma suke su san menene to watar malaki ba mu labari an taba cewa sai an gani wai lokacin hutar rai menene yake huta a cikin mutum tunda musulmai suna cewa a lokacin za a dauki ran mutum ido yana kallon wannan ran har lokacin za a kai shi shine sai a zo a shafe ma mutum idanun shi to wai so ake a ga me ran aka zo aka sa cikin wani bitar da afari da wane ne aka ana ta kallo an tsantsare an sa a rasare ana so sai an ga me zai huta a lokacin da ran zai huta suna kallo ran ya huta da aka tambaye wanda yake yi da yake wannan binciken sai wani abu ya huta amma musamba menene tabbas akwai shanjama a wurin an ga wani shanjama na a wurin amma ba a san ba menene shi yasa wasu ke fasara shi da numfashi wasu su fasara shi da tahiyyar jini kowa irin fasara da yake bada a cikin malamai ma wani malamai ka ji ya ce jini tahiyyar jini shi ne rai jini ya ringa yawo idan jini ya fasa yawo a cikinka shikenan babu rai wani ya ce a numfashi saboda in an liƙe ma mutum hancin shi da bakin shi baya numfashi to lokaci kaɗan zaka ba shi tahiyya zai kenan wannan numfashin da yake yau da gobe shi ne rai kowa yana kokarin dai ya kawo fasara shi kan menene rai shi dai rai kamar ka ɗauki afarai ko kwamfuta ko portable ga tanan portable ɗin jikinta shi ne kamar jikin mutum logisiyal ɗin da yake ciki wanda yake tahiyar da afel da wani abubuwa a ciki wannan kama shi ne nafsu ɗin wutar da za a sa ta kunnu in babu ta batta aiki wannan shi ne ruhu kama ita ce electricity da take shiga cikin afarai sai da ita zai kunnu wannan ita ce kama matsayin ruhu sai da ruhu ɗin mutum zai kunnu ya fara funksiyoni ya ringa kaza ya ringa kaza ya ringa kaza in babu ta kamar yadda afarai ba ta kunnu ba haka rai da jikin mutum in babu ruhi shi ma haka nan babu shi babu aiki amma akwai komi da komi na mutum kamar sun ɗauki siffa ta mutum ne suka yi irin waɗannan afaritin nasu shi dai mene ne kulur ruhu min amri rabbi ka ce ruhi al'amari na ubangiji na mu tsaya a nan ya fi lahiya ya fi kwanciyar hankali tunda Allah subhanahu wataala a wurare daban-daban ya ambaci ruhi ya nasabta shi zuwa gare shi yanzu misali a cikin wata aya Allah subhanahu wataala ke cewa wa nafaqtu fihi min ruhi fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi idan la halicci mutum na mai busa daga raina haka Allah ya ce daga raina fa fa'u lahu sajidin to kuwa duk mai sujada shi wannan sai nuna mana cewa ne rai ran mutum daga ran Allah ne a Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa da yawa yana nasabta su zuwa gare shi misali wa annahu lamma qama abdullahi kaga Allah anan ya nasabta bawan shi da shi ya ce bawan Allah ya ce rasulullahi ma'aikin Allah ya ce baitullahi gidan Allah ɗakin Allah kene su kaga kamar yadda ya nasabta waɗannan abubuwa na halitta zuwa gare shi haka nan ruhin ma halitta ce ta Allah shi ne nasabta shi zuwa gare shi ya ce daga raina kenan halitta ta tawaje kamar yadda bawana nawa ne kamar yadda rasulullahi ni na aike shi kamar yadda baitullahi da ake cewa ɗakin Allah kenan abin ya fito hili kan mu ɗauke shi a matsayin ilmullah kalamullah kamar ji na Allah gani na Allah kamar yadda Allah ya tabbatar ma da kanshi cewa yana ji yana gani mu ɗauka cewa shi ne ake nihi a cikin wannan aya na kenan wannan mas'ala a gurguje wannan shine kenan abin da shi wannan sai malaki ci gaba da cewa wa bi azabil qabri wa nu'minu bi azabil qabri mun yi imani da cewa akwai azaba ta kabari liman kana lahu ahlan ga wanda azabar ta tabbata akan shi wa su'alu munkar wa nakir da tambaya ta a Hausa da muke cewa walaki to mu ahlus sunna wal jamaa mun yi imani da cewa lalle tabbas haqiqa a kabari za a ma mutum wa'annan tambayoyi na munkar wa nakir da su ma mutum wannan tambayoyi tabbas akwai shi za zo a tambaye ka ne wani ne ubangijinka marrabuka ka kare ka har da ce alqur'ani ka har da ce littattafai na hadisi idan ka kafirce ma Allah idan aka tambaye ka wai ubangijinka baka ibadarsa ma dinuka menene addininka idan ka mutu baka cika da imani ba baka ibadarsa ko da a ce an rahe ka a musulunci har ka tsuwa ka mutu kana musulunci he da ka zo wajen mutuwa kabar musulunci to baka ibada masa idan aka tambaye ka ma nabiyuka wane ne annabinka haka nan ko da a ce ka ji ana cewa annabi shi ne manzo annabin al'umma wannan ta ƙarshe kai ma kana ciki idan dai kai ba musulmi ba ne ba ka ibada wannan masa kenan mu sani cewa wayannan tambayoyin da ake ma mutum a kabari ba mai iya ba da amsa su sai mun shi yasa idan mutum ya mutu idan aka binne shi addu'ar da ake so ka yawaita yi mishi ita ce Allahumma ighfir lahu warhamhu wa thabbithu ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka ji kanshi kuma ya Allah ka tabbatar da shi wajen ba da amsa ta wata munkar wani ke da za a shi to wannan ita ce mafificiyar addu'ar da za a mishi ko da alqur'ani ka sabke mishi kamar yadda ya tabbata a sunna wannan addu'a ita ce zadda amfani shi idan ka karanta alqur'ani wannan kan ka karanta ma idan ka karanta alqur'ani kana gida misali ka zo ka zauna kai karanta alqur'ani ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ina tawassali da wannan ibada da ne ta karatun alqur'ani Allah gafarta ma wannan babu kunya amma ka zo kan kabarin mutum ka karanta alqur'ani wannan bid'a ne ba koya shi ba abinda aka ce kai kawai ka ce allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma thabbithu ka kai ta roƙa mai wa'annan addu'o'in su ne ya fi bukata amma a zo wajen mutuwa a ce ana jin istighfari ka rinka cewa astaghfirullah astaghfirullah wannan kanka kake roƙa ma gafara hailala ake ji kana la ilaha illallah wannan kanka kake ma tasbihi wannan ladan ya je zuwa gare ka so ake yi ka rinka roƙa ma wannan mamaci gafara da jin kai da kuma tabbatuwa a lokacin da zai bada amsa wannan shine aka yi so ko da da Hausa kana yi ya Allah ya gafarta mi ya Allah ka ji kanshi ya Allah ka tabbatar da shi ya bada amsar da ake bukata yace alama ja'at bihi al-akhbar kamar yanda hadisi suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ali sahaba da kuma sahabbai na manzon sallallahu alaihi wasallam kun mun yi imani da cewa kabari rauda ce mun riyadul janna ga mummun wani oyazis ne wani ya ke ce ma rauda wani lambu ne wani tausayi ne daga cikin tausayin gidan aljanna kabari ga mummun aw hufratun min hufarin nira ko kuma wani rami na azaba daga cikin ramuka na gidan mutum Allah kiyaye akan wannan Allah subhanahu wataala yake cewa wa hata bi ali fir'auna su'ul azab annahu yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'azab yanzu kaga a wannan aya in ka ajje hankalinka zai fito maka hili cewa lalle akwai azabar kabari kuma akwai ni'ima ga mu'min Allah yake cewa wa hata bi ali fir'auna su'ul azab haqiqa tabbace zai tabbata ga mutanen fir'auna azabar mumuna sai Allah ya ce annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wuta ce za a ringa bijirowa zuwa gare su ghuduwan wa 'ashiyya safi da yamma sai kuma ya ce wa yawma taqumu sa'atu hannun kuma ranar tashin kiyama. Kenan kaga wutan wannan suna kabari ne za a ringa bujuro musu da ita. Sahida rana, sahida marece har zuwa ranar tashin kiyama. Sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar tashin kiyama kuma adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab. A lokacin nan sai a sanya ala fir'auna ashadda al'azab, a sanya su cikin azaba mafifitiya wadda ta tsanani. Haka Allah ya ce fazarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wa la hum yunsarun wa inna lil ladhina zalamu 'adaban duna dhalika walakinna aktharahum la ya'lamun. Kaga Allah dai ce wa inna lil ladhina zalamu haqiqa wa inda suka yi zalunci 'adaban duna dhalika za a musu azaba ba wacce bata kabari wata daban. Walakinna aktharuhum la ya'lamun, sai dai mafi yawan su ba sani ba. Sai malaka ta wa hada yuhtamal an yurada bihi azabuhum bil qatl wa ghayrihi fi dunya wa an yurada bihi azabuhum fil barzakh wa huwa azhar. Wannan kenan yana nuna takan yi azabar da za a musu a duniya, yace azaba ta lokacin da aka yi yaki ko kuma azaba ta kabari wanda shi ne ma ya mutu a gidi. Kenan rayuwa kala uku ce, akwai rayuwar duniya, akwai rayuwa ta kabari, yace rayuwa ta barzakh, kuma akwai rayuwa ta lahira, imma aljanna imma gidan wuta. Sai ma yake cewa wa anil barra bin azib, barra bin azib ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam, yake cewa kunna fi janazati fa atana annabi sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada wa qa'ada wa qa'adna hawlahu, yace ka anna ala ru'usina at-tayr wa huwa yalhad lahu fa qala a'udhu billahi min adhab al-qabr thalath marrat. Yake cewa wata rana mu da manzo sallallahu alaihi wasallam muna baki'a wannan makwantai wanda yake garin Madina, sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zamana, sai muka zamana tare da shi, sai yake cewa Allah a'udhu billahi min adhabil qabr, ya Allah ina neman tsari zuwa gare ka daga azaba ta kabari har ya gwadi su uku. Sai yake cewa innal abdal mu'min idza kana fi iqbal min al akhirah wa inqita'in min ad dunya. Yake cewa bawa mumuni idan lokacin da ya zo gargara gashi nan yana tunkarar lahira zai bar duniya, nazalat ilayhi malaika, malaika za su sauko zuwa gare shi, ka anna ala wujuhihim shams ma'ahum qaflun min aqfalil janna wa hanutun min hanutil janna fajalasu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi فيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بابا مؤمني ألوك تنجزو رسوة ملائكة ذا سبقزوة غريش سنة حسكي ذا سزو دا أبو بوا ننئمة أتعرى دا سو إذن سنزو سي ملائكة متوا سي زوزوة غريش أنا ألوك تنجز رنجة من البشر سي سرنجة تيموش يا أيتها النفس الطيبة ya ke rai tsabtatatta, ya ke rai dadatta, ikhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, ki huta ki tahi zuwa ga gafara ta ubangijinki da kuma yarda ta ubangiji. Fatakhruju tasilu kama tasilu alqatara min fi saqa min fi saqa fa ya'khudhuha fa idha akhadha lam yad'uha fi yadihi طرفت عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك القفل وذلك القفل. أنوكة تنتزي هدى تزد هدى كما يندى أكي هدى غاشي دقى تكمي هكذا هدى ما متري مؤمن إذن أم هدى باتا جمع وأهن من ملائكة نمتوى ون ملائكة زاسا مشيتا فسنياتا أتكين مكاري ننئمة نجدن أفزل استيديتا. Wannan menene albishir ne yake badawa manzo sallallahu alaihi wasallam, cewa mummuni idan ya zo rasuwa ga abhalin da yake shiga, shi fara'a yake, shi murna yake yi, saboda malaikan rahama ne a jibi da shi, kuma suna mai albishir cewa yana tankarar gidan shi, gidana albarka gidan rahama gidan jin dadi shine gidan shi na lahira wanda shine gidan aljanna da zai samu amma shi wanda ba haka ba shi zai gamu da abubuwa wanda sai kasance marasa kyau manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya rasu yana cikin kabari sai ya juya sai ya ga wani mutum mai kyau yana kamshi yana haske sai ya ce kai kuma wannan daga ina kai kuma wane ne sai ya ce ni ne ayyukan ka tabawa da kake aikata su ni ne aka mai da gangar jiki aka mai da ni mai kyau haka domin in taya ka hira har zuwa ranar tashin kiyama idan kuma mutum ayyukan da yake aikatawa ayyuka ne marasa kyau sai a kawo mai wani mutum mummuna yana wari gashi nan wani tarkace sai ce wannan kuma daga ina kai kuma wannan sai ce ana amaluka sayyi ni kinnan da kake gani ni ne ayyukan ka munana da kake aikata a duniya na zo in zamana tare da kai har zuwa tashin kiyama subhanallah a ce mutum mai wari mummuna zai zauna tare da kai ai ido yana so ya ga abu mai kyau ido hanci yana so ya ringa jin kamshi yana so ya ringa rayuwa tare da abu mai kyau tare da abu mai daɗin zama amma yau a ce za a gama ka da abu mummuna mara daɗi mara kyan gani mai wari har zuwa tashin kiyama wannan kadai ya ishe ka azaba haka nan ga abubuwa daban-daban na azaba da za a ringa ma wanda ya samu kanshi a cikin irin wannan rayuwa ta rashin kirki a duniya to zai gamu da rayuwa mara daɗi a cikin kabari shi ne wani sarki yake tambayar wani bawan Allah yake ce mishi wai menene yake sawa muke tsoron mutuwa me yake sa muke tsoron mutuwa sai yake cewa abin da yake sa kuke tsoron mutuwa abu ne guda ɗaya duniyar wannan kuka rusa sai ku gina gidan lahira sai kuke so duniya lahira kuka rusa kuka gina duniya sai kuke tsoro sai kuke tsoro ku je gidan da kuka rusa ku bar gidan da kuka gina shine za kuke tsoron ku mutu kawai ba nan ubane kenan me yake nuna mishi anan idan mutum ya rayu a duniya yayi rayuwa ta kawai shi ya ji daɗi ta kowace hanya mara kyau ko hanya mai kyau kowace ta samu shi kawai dama ce gare shi me yake kokari so yake gina duniya shi kawai ya ji daɗi a duniya amma bai sani ba a daidai wannan lokaci kuma yana rusa gidan shi ne na lahira to a lokacin da zai mutu tashin hankalin da gare shi yaya zai tunkari wannan gidan da ya rusa kaga wannan sako ne zuwa ga dukkan bangarori na ɗan adam mai mulki mai kuɗi da talaka mai mulkin da zai ɗauki duniya cewa shi duniya a hannun shi take abinda ya ga dama zai yi ya karye inda ba gaba ya zalunci wanda ya ga dama ya kwashi kuɗin al'umma ya yi kaza ba don wani abu kawai don ya gina duniyar shi ya rusa lahirar shi to ya sani cewa duniyar wannan lokacin da zai barka yana ƙi zai barka saboda zai iske gidan da ya rusa shi kuma mai kuɗi idan wannan kuɗi ya buɗe shi sai ya kasance masha a shi kawai ke aikatawa kullum ya za a yi ya yi abubuwa ya ci riba ya zalunci mara ƙarfi ya yi kaza ƙoƙari yake gina duniya to shi ma wannan a daidai wannan lokaci yana rusa gidan shi na lahira a lokacin da zai mutu yana ƙi zai mutu saboda mala'ikan da za su kiwaye shi mala'ikai ne na azaba kuma suna mai albishir na azaba shi ya sa a lokacin nan ran shi za ta kiyaye mutu amma kuma sai ya mutu saboda zai iske gidan shi ne wanda ya rusa haka nan shi ma talaka wanda Allah ya jarabce shi da talauci kada ya yarda a sa shi wata hanya domin ya samu dukiya ko ya samu mulki domin ya gina duniya yanzu ne wani zai zo roƙe ka da wani wurgi na ruhannai ka je ka saki hanya ka dinga aikata shirka ba don wani abu saboda kana ganin talauci ya dame ka yanzu nan wani zai zo sa ka hanya ta kofaran masu misali hanya ce ta shan jini hanya ce ta kashe rai hanya ce ta tsaye-tsaye ba don wani abu da ka gina duniya, to ka sani cewa da talauci da dukiya da mulki duk Allah na ba bawa ne don ya jarabta shi gani, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, don ya jarabta ku ya gani kai da aka ba mulki ya za ka yi, adalci da Allah ya ce kai shi za ka yi, kai da Allah ba kuɗi me za ka yi, kokari za ka karɓi ayyuka na alkhairi kamar yadda Allah ya ce a yi, kai da Allah ya jarabta da talauci haƙuri za ka yi, ko kuma ya za ka yi neman dukiya za ka yi ko wani abin duniya ta hanyar banza, dukan jarabawa ce muke ciki da Allah subhanahu wa ta'ala don ya gani ya za ka yi, ya za ka dinka wannan jarabawa, in ka ji wannan jarabawa kana cikin manya-manyan mutane a lahira, idan kuma ka faɗi shi kenan ka shiga cikin waɗanda za su ringa cewa dama ba a tada ni ba, za su ringa cewa wane ne ya tada mu daga cikin barcinmu da muke, shi ga muke rayuwar ma da yake a barzahu da azabar da yake ciki gara ita da wannan rayuwar da zai iske ta lahira wadda ita ce gidan mu. Allah kiyaye mu, kuma Allah mana cikawa ta imani, Allah ya kiyashe mu da aikata ayyuka wanda za su sa mu gina duniya mu bar gidanmu na lahira. Allah tsare mu, kuma Allah ya sa muna daga cikin waɗanda mala'iku za su ringa ce musu ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.